Ya Allah me roka, Allah ni kai ne na roka baroki ka tam to huiwa. Kuda mahatambaya ni keda, minene dunia, minene dadi dunia.
A cikin abubuwan da ake zaton yake faruwa akwai abubuwa kamar zubda ciki, akwai karuwanci, akwai luwaɗi, akwai maɗugo da kuma sauransu da ake yi da haɗa bakin wasu mutane da suke wannan gidan yari.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da saduwa da ku a shirin Domin Iyali a yau Alhamis 9 ga watan Mayu shekara ta 2019. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan ba ku manta ba, shirin Domin Iyali ya kawo muku rahoton cin zarafin mata da yara da ake zargin yi a waɗansu gidajen yari da ke garin Maiduguri, da ya sa gwamnan jihar Kashim Shatima kafa kwamitin bincike. To sai dai bayan cikar wa'adin da aka ɗibarwa kwamitin na gudanar da aikin sa ya miƙa rahoto ba tare da cimma burin kafa shi ba. Ga Haruna Dauda Biyu da ƙarin bayani.
Tun a ranar 21 ga watan Maris ne dai gwamnan jihar Borno ya kafa wannan kwamiti mai mutum 10 da yake za su binciki wannan zargi da aka buga a wata jarida don tabbatar da gaskiyar wannan lamari, wanda kwamitin ya haɗa da lauyoyi da mataimakin shugaban gidan yari da ke garin Maiduguri. Wani daga bisani ma'aikatan gidan yarin suka janye wannan jami'in nasu daga cikin kwamitin, so kuma ake baiwa wannan kwamiti damar shiga gidan yarin don binciken gaskiyar wannan zargi da ke faruwa a gidan yarin.
Only there are certain things that they don't want the world to know. We'll see it under the carpet and move on. No.
Yace duk wanda ba shi da abun boyewa, ya ga dalilin da yasa zai ji tsoron wani abu ba. Sai dai watakila ko wani abun da baya so duniya su sani. Shi yasa suke so su boye a ƙarƙashin dadduma. Don wannan matsala kuwa babban matsala ce. Ba za mu iya bari a boye ta haka kawai ba, ba tare da an gudanar da bincike a kai ba. Wannan yace wannan abin takaici ne, abun kushewa. A ce hukumar gidan yari tana hana ruwa gudu wajen gudanar da bincike. Ba da saka kashe hula wanda ya shine kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar Borno, kuma attorney general ɗin jihar, da kuma ya shugabanci wannan kwamiti ne. Bayan miƙa wannan rahoto da babu sakamakon binciken ciki, ganin cewa ba su samu damar gudanar da bincike ba, rashin ba su damar gudanar da hakan ya min ƙarin haske game da batutuwan da ya faru kamar haka.
A cikin abubuwan da ake zaton yake faruwa akwai abubuwa kamar zubda ciki, akwai karuwanci, akwai luwaɗi, akwai maɗugo da kuma sauransu da ake yi da haɗa bakin wasu mutane da suke wannan gidan yari. To an samu jama'a da dama domin su wakilci ɓangarori daban-daban a wannan kwamitin. Su ɗan gidan yari, wato prison service da fari, sun turo mana wani mai suna DCP Ahmed Bojuge domin shi ma ya wakilci wannan rundunar tasu, amma daga baya suka janye shi, suka ce ba zai zo yi aikin ba. To abubuwan nan da aka gaya mana baya mun zo mun yi meeting, an yi inauguration, muka je prison, amma shi command controller na prison ya ce sai ya samu umarni daga sama kafin ya bada ya bamu abin nan dama mu shiga cikin wannan gidan yari. Muka zo dai muka rubuta wasiƙu guda uku dukka muna ma shi controller general na ƙasa Ahmed Jafaru, muna neman ga abubuwan da yake faruwa. Shi gwamnatin jihar Borno sun nada wannan committee kuma ga abin da ake yi. To daga baya dai abin da muka ji ya kiye mai da mana martani, ya kiye ce mana ƙala saboda abin da ya rataya wayanmu mu saukar. To amma a yanzu dai tunda ba a bamu dama mun bincika ba, ba za mu iya mu ce wane da wane suna da laifi ba, amma dai akwai abin a zo a bincika. An hana mana mu duba mu tabbatar da gaskiya.
Ya za ta gashi dai ba ku samu kwamitin kun shiga gidan yari kun bincika abin da ya kai ku ba?
A ba mu shiga ba. Shi ba sun hana mu dama, kuma shi ya sa mu muka rubuta domin hakki ne ga wuyan kowa a bincika wannan abin saboda a yi ma mutane da ake cuta adalci.
Tuni dai gwamnan jihar Borno Hon. Bukari Shatima ya alƙawarin ganawa da ministan ma'aikatar gida na tarayyar Najeriya game da hakkin ba su haɗin kai da babban jami'in gidan yarin da kuma na gidan yarin da ake kira maximum prison suka ke.
To shirin Domin Iyali zai ci gaba da bin diddigin wannan batu sai mun ga inda za ta kaya. Ko gwamnatin tarayya za ta sa baki a yi wa mutanen da ake cin zarafi a gidan yarin adalci da kuma hukunta waɗanda aka samu da laifi. kuma mu koma kan batun kama wata daliba ɗan Najeriya Zainab Aliwa kasar Saudiya bayan samun jakka da aka makalawa sunan ta dauke da kwaya. A yau shirin ya samu yin hira da mahaifinta Malam Habibu Aliyu Ila ya kuma fara da bayyana yadda Zainab ta gamu da wannan tsotse.
Sun yi tafiya ne ranar 24 ga watan Disamba 2018 wato bare kenan. Sun isa Jidda daga nan sun wuce Madina. Bayan sun kwana daya a kwana na biyu karfe 2 dare agogon Najeriya. Matata ta kira ni ta gaya min halin da suke ciki. Nace wani hali ne tace ai akwai su jami'an tsaro da suka zo ɗakin su a hotel suka same su suka ce suna neman Zainab. Domin suna zargin cewa akwai ta jaka da ta manta da ita a Jidda. Suka tabbatar musu cewa su ba su da wasu jikoki in ba jikokin da suka zo da su guda uku ba dama su uku suka je. Kace a akwai wata jaka to da ake zargi kuma da sunan Zainab a jiki. To daga nan dai suka tashi suka kama ta suka taho da ita. A lokacin da ta gaya mun nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To tun daga lokacin na sa dan ba washe gari da Allah ya waye gari. Inda na fara zuwa shine filin jirgin sama na Malam Aminu Kano da yake Kano domin a nan suka tashi kuma ofishin da na fara zuwa shine ofishin Hanasha da fatocin kwawi wato NDLE na yi rahoto sannan kuma na ba da korafi na a rubuce cewa ga halin da ake ciki. Daga nan suka fara bincike kuma binciken ya fara a gabana ma a lokacin aka nemo waɗanda suka aiki a ranar da aka yi wannan tafiya. Bayan sun zo kuma a gabana sun tabbatar da cewa gaskiya su suka yi wannan abun kuma wani ne ya ba su jaka suka yi amfani da takardun Zainab suka diga mata kuma sun faɗa a rubuce sun faɗa da bakinsu. Bayan haka a cikin wayoyinsu akwai musanyen sakonni da suka dinga yi yadda za a ɗau wa'innan jikoki a samu takardun da za su diga. To bayan na yi wannan sai aka fara bincike sosai inda su kuma NDLE suka rike su a wurinsu. Daga nan suka rubuta rahotonsu zuwa Abuja daga Abuja kuma su ma suka rubuta nasu sannan suka gurfana da su a babbar kotun tarayya da take nan Kano. Ita ma matata da kuma babbar yata da yake da masu uku suka tafi suna can kasa mai tsarki sun rubuta irin korafin da na rubuta suka kai ofishin jakadancin Najeriya da yake Saudi Arabia. Bayan su ma akwai kungiyar dalibai da kungiyar mazauna yan Najeriya mazauna kasar Saudi Arabia su ma sun rubuta irin wannan korafin kuma daga nan muka yi ta bibiya muna ta magana tsakanin shi ofishin jakadancin Najeriya da yake Saudi Arabia da kuma ofishin jakadancin kasar Saudi Arabia duk da cewa duk lokacin da muke wannan abun mun lura cewa kamar ba su samu cikakken bayani ba illa daga lokacin da ita hukumar Hanasha da fatocin kwayoyi ta gurfana da wayannan mutane a gaban kotu ta aika musu rahoto da kofi sun san halin da ake ciki. To amma babban abin da ya faru shine akwai wata mata ita ce mai taimakawa shugaban kasar Najeriya kan harkokin kasashen waje Afiga Dabri naga ta yi taro da manema labarai tana cewa gaskiya ana zaluntar waɗanda ba su da haƙƙi ana hukunta su ba su yi laifi ba. To sai na ce to ai irin wannan ina da kamar matsala ta ce ni ma sai na rubuta korafi ga shugaba Muhammadu Buhari ta karkashin ofis dinta da kai mata ofis Abuja Allah cikin ikonsa lokacin da nake ban same ta ba amma bayan kwana biyu na dawo bayan kwana biyu ta je ta gani kuma ta yi magana da ni cewa sake samu rana injin same ta ofis na je na same ta ofis ta yi mun bayani cewa shugaban kasa ya ba da umarnin cewa shi ministan shari'a na Najeriya ya gaggauta yadda za a sako da Zainab domin shi ma ya karanta wannan korafin na kuma ya karanta abin da su kuma rusha da hana fadaushin kwayoyi suka gabatar a kotu saboda haka da kanta ta dauke ni mun je mun ga ministan shari'a na Najeriya kuma a gabana ya ba da umarnin a gaggauta yadda za a saki Zainab.
To amma gashi kamar bayananka suna nuna abubuwan suna gudana kamar cikin hanzari amma abin da ke ba ma mutane mamaki shine yadda aka dau waɗannan watanni tunda tun watan Disamba da na shekarar da ta wuce ana magana wata biyar zuwa shida ya aka yi abin ya dauki wannan dogon lokaci.
To da farko dai ka san yadda harkokin aiki yake musamman ma bincike shi bincike irin wannan dole sai ya dau lokaci dama an tabbatar mana cewa ba abu ne na yau da gobe ba amma kuma ana ba mu dai tabbacin cewa abin zai zo cikin sauki domin an kama waɗanda suka yi wannan laifin tun da farko saboda haka kullun magana ce za a yi yau za a yi gobe kuma Allah cikin ikonsa an samu tseko wurin hutattaki hutu da aka yi a Najeriya kuma harkar zabe ta zo ita ma duka ka san a lokacin da abubuwa sun tsatsaya idan ba zaben aka yi ba hankali bai kwanta ba. ba yawanci jami'an da zaka je ka samu su ma sun sa gaba ne a harkar zabe suna ga wannan abin shi kawo tsawon abin da kuma ka san ita kasar Saudi Arabia kusan zance ita ba ta yin abinta da gaggawa ina ga yana daya daga cikin abin da ya samu ka samu jinkiri
a daidai yau dama abin da nake so in maka magana kenan cewa a daidai lokacin da kake ta wannan faduka shi a nan Najeriya sham ya ta kasance ita kuma Zainab da kuma mamanta tunda suna tare ko ko daga baya sun baro ta ne
to tunda Umara suka je akwai ƙa'idar lokacin da za su zauna a ƙarshen ƙasar Saudi to da lokacin sai ƙare visa sai ƙare suka dawo Najeriya amma na ga ma tun lokacin da abin ya faru har suka dawo ba su ido hudu da ita ba don ba ba su dama sun ganta ba illa dai su yi magana da ita ta hanyar waya to ni kuma anan ina magana da su suna ga mun irin ci gaban da aka samu a can ni kuma ina ga musu irin ci gaban da aka samu anan muka haɗe dai haka wato su suna yi a can mu muna yayi anan har Allah ya kawo ƙarshen wannan abu
su daga lokacin da abin ya faru kwana nawa suka yi a can
kwanan su daya da fuzuzon su Umara abin ya faru saboda haka sai da suka yi ina ga kamar kwana bayan faruwar abin sun yi kamar kwana 22 lokacin visa su ta kare suka dawo gida Najeriya
yanzu rahotanni sun tabbata cewa an wanke Zainab kuma ba ta da hannu a wannan al'amarin da ya faru a wannan hali ake ciki
to sai ku biyo mu mako mai zuwa domin jin halin da take ciki yanzu dai a madadin wakilan mu Haruna Dauda Biyu da Mahmud Ibrahim Kwari da suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai kuma Chibahiro Dodone daidai da sautin shirin Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com da alheri
kai mata su ne duniya su ne dadin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komai dan su muke a ce mu maza bayu